Voice of America, direct from Washington. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Muhammad Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Litinin 30 ga watan Mayu shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky na shirin gabatar da jawabi a gaban majalisar tarayyar Turai yau Litinin a daidai lokacin da yake neman ƙarin taimako ga Ukraine. An gano baraguzan jirgin da ya bata a tsaunukan kasar Nepal yau Litinin a warwatse a gefen tsauni, kuma an tabbatar da mutuwar mutane 14 daga cikin 22. Ranar Litinin na ƙarshen watan Mayu a Amurka ake bikin tunawa da maza da mata da suka mutu a lokacin da suke aikin sojin ƙasar.
Kanin labaran duniyar kenan. To a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa jama'a na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu bayan da jam'iyyar adawa ta PDP ta tsaida tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa a Najeriya.
Zaben Atiku ya yi kyau, to sai free and fair election, domin zaben Atiku zai kawo mana samun ci gaba a ƙasar.
To a matsayin na dan jam'iyya, an kashe mana jam'iyya, san ba ya abin da ya dace ba.
Me hake ne?
Bai kamata a ce irin su Atiku Abubakar suna jagorantar mu.
Sannan za ku ji ƙarin hasken da rundunar 'yan sandan jihar Bauchi da ke Najeriya ta yi dangane da wani rikici da ya ɓarke a ƙarshen makon da ya gabata a unguwar Yalwa da ke jihar, wacce hukumomi suka saka wa dokar hana fita.
Abin da ya faru kama daga shekaran jiya zuwa jiya, kowan ku da ya samu labari an kashe mutum biyu kuma akan abu banza saboda maganan saurayi da budurwa.
Muna tafa da wasu rautanin da kuma shirin ilimi garkuwar adam har ma da wasu daga cikin zakonin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum ga cikakkun labarin. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky na shirin gabatar da jawabi a gaban majalisar tarayyar Turai yau Litinin a daidai lokacin da yake neman ƙarin taimako ga Ukraine da kuma neman matsawa Russia lamba kan kawo ƙarshen mamayar da take yi. Shugaban majalisar tarayyar Turai Charles Michel ya faɗa a cikin wata wasiƙa gabanin wani zama na kwanaki biyu cewa Ukraine na nuna matuƙar jajircewa da mutunci yayin da take fuskantar takala da ta'asar Russia. Daya daga cikin abubuwan da suka fi damunmu shine batun taimakawa kasar ta Ukraine tare da abokan hulɗarmu na ƙasa da ƙasa da buƙatunta na kuɗi. A cewar Michael, za mu kuma tattauna yadda za mu tsara mu kuma tallafa wajen sake gina ƙasar Ukraine, saboda za a buƙaci wata babbar hoɓɓasa ta duniya baki ɗaya kafin a iya sake gina ƙasar. Michael ya ce tarurruka za su haɗa da magance hauhawar farashin makamashi da ke da nasaba da rikici da kuma buƙatar hanzar ta sauyin makamashinmu domin kawar da dogaro da Turai ta yi kan albarkatun mai na ƙasar Russia da kuma tattauna hanyoyin da za a bi wajen tunkarar matsalar samar da abinci da farashin kayayyaki. An gano baraguzan jirgi da ya ɓata a tsaunukan ƙasar Nepal yau Litinin a warwatse a gefen tsauni, kuma an tabbatar da mutuwar mutane 14 daga cikin 22 da ke cikin jirgin a cewar sojoji. Masu aikin ceto sun gano gawawwaki 14 daga wurin da hatsarin ya afku a cewar Teknaf Sitaula na filin jirgin saman Trip 1 da ke Kathmandu. Kawo yanzu dai babu wani bayani kan waɗanda suka tsira da ransu, kuma ana ci gaba da binciken a inda hatsarin ya auku. Hotunan wurin da hatsarin ya afku da aka ɗauko daga sararin samaniya sun nuna sassan jirgin da suka watse a kan duwatsu da gantsakuka a gefen wani kwazazzaban dutse. Jirgin Tara Air Turboprop Twin Otter ya rasa tuntuɓar hasumiya ta filin jirgin ranar Lahadi yayin da yake tashi a wani yanki na kwazazzabai masu zurfi da tsaunin tsaunuka a cikin jirgin na mintuna 20.
To an jima kaɗan, Hanifa za ta sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu duba wasu daga cikin rahotannin da muke tafa da su. To a Najeriya jama'a na ci gaba da tofa albarkacin bakin su bayan da babbar jam'iyyar Adawa ta PDP ta tsayar da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar a matsayin ɗan takararta a zaben 2023. Hakan na faruwa ne yayin da jam'iyya mai mulki ta APC ke shirye-shiryen gudanar da nata taron fidda gwanin wanda za a yi a mako mai zuwa. Daga Ibadan, wakilin murya Amurka Hassan Umar Tambuwal ya jiyo mana ta bakin wasu mazauna birnin.
Yanzu yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu a game da zaben Atiku Abubakar a matsayin dan takarar jam'iyyar PDP na shugaban kasa a shekarar 2023. Akan haka ni tattauna da wasu mazauna birnin Ibadan.
Sunana Alhaji Bala Abdulkadir Jada. A zaben Atiku yayi kyau, sai free and fair election, domin zaben Atiku zai kawo mana samun ci gaba a kasar nan. Misali ma irin halin da kasar nan ta tsince kanta a ciki, rashin tsaro, rashin aikin yi, da rashin waɗansu wadata. To muna ganin cewa Atiku in ya zama shugaban ƙasa zai iya kawo dukkan waɗannan al'amari ci gaban da za a samu yalwatuwar al'amari a al'ummar ƙasar nan gaba daya.
Wasu na da ra'ayin cewa yawanci a wasu zaɓuɓɓuka haka na share fage ana amfani da nerori. A wannan karon ma ana iya cewa an yi wannan amfani da wannan nerori a wajen tsaye da Atiku matsayin ɗan takarar PDP na shugaban ƙasa.
A'a, ba wani magana kuɗi. Abin da ya dace ne delegates suka zaba. Domin mutum ne wanda yake masani a aikin gwamnati tunda ya taɓa kuma vice president na shekara 8 yayi governor kuma dan kasuwa ne kuma manomi ne kaga ire-ire irin su ake da bukatar su jagoranci kasar nan domin samun ci gaban al'ummar kasar nan.
Najeriya a sassanta da dama suna fama da rashin tsaro. Kana ganin cewa Atiku na iya shaukan lamarin tsaro a Najeriya?
Da izinin Allah, Atiku Abubakar zai sha hankalin wannan al'amari da a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar.
Sala Ibrahim, to a matsayin na dan jam'iyya an kashe mana jam'iyya san bai abin da ya dace ba.
Me yake nufi?
Bai kamata a ce irin su Atiku Abubakar suna jagorantar mu akan maganar primary election ko makamancin haka ba.
Kai kana ganin cewa Atiku bai dace da ya shugabanci Najeriya ba?
Ya za a yi ya dace mutum ya dinga nuna karfi na kuɗi lalle shi sai ya zama dan takara?
Kai ka tabbatar da ya bada kuɗi?
Kai baka ga alama an bada kuɗi ba a matsayin ka na dan jarida da kake kan fili?
No, kaga an ba mutane.
Ni ban sani ba, dan ni bai bani ba. Bai ko ya bani ba dan zabe shi ba, dan na san bai cancanta ba.
Wa kake ganin ya dace banda Atiku?
Saraki ga Tambuwal da step down.
Sunana Ajiya Sa'ada Sani, ni ce vice chairman na ward 6 anan Ibadan North na jami'a PDP. Wallahi alhamdulillah na yi murna, na yi farin ciki saboda Atiku mutum ne mai yi da mata, kuma muna fata wannan karan ma in Allah ya da ya yi da mu mata duk abubuwan da zai yi zamanto mata ne rabi maza rabi.
Idan Allah ya kai Atiku shugaban kasa a shekarar 2023, me kuke son ya yi muku ku mata?
Wacce ta zama deputy governor, sama ma ya zama vice president, kuma duk gwamnoni ma a sa deputy matan.
Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Hanifa da ƙarshen labaran duniyar.
Ranar Litinin na ƙarshen watan Mayu a Amurka ake bikin tunawa da maza da mata da suka mutu a lokacin da suke aikin sojan ƙasar. Ranar tunawar ta wannan shekara, wadda ranar hutu ce a matakin tarayya, ta faɗo a ranar Litinin 30 ga watan Mayu. An rufe kasuwannin hada-hadar kuɗi, kuma shugaba Joe Biden zai halarci bikin a makabartar ƙasa ta Arlington. Faretin ranar tunawa da 'yan mazan jiya ɗin a Washington ya dawo a Constitution Avenue a yau Litinin bayan shekaru biyu da rufewa sakamakon ɓarkewar annobar corona. Yawancin Amurkawa suna bikin wannan rana ta hanyar ziyartar wuraren tunawa da yaƙe-yaƙe ko ziyartar makabarta da ɗora furanni a kan kaburbura. Mona Lisa ta girgiza, amma ba abin da ya same ta a ranar Lahadin da ta gabata, lokacin da wani bako ya zo Louvre ya yi ƙoƙarin farfasa gilashin da ke kare zanen, wanda shi ne ya fi shahara a duniya kafin ya shafa man shafawa a samansa. A wani yanayi na jawo hankalin jama'a da ke da alaƙa da canjin yanayi. Wanda ya aikata laifin wani matashi ne da ya yi shigar wata tsohuwa wanda ya yi tsalle daga kan wani keken guragu kafin ya afka wa gilashin. Watakila wannan sakarci ne kawai a gare ni, abinda mai ɗaukar hoton bidiyon ya wallafa kenan game da abin da ya faru, wanda ya nuna wani ma'aikacin Louvre yana tsaftace gilashin. Sannan sai ya shiga shafa kek a gilashin, sannan ya watsa fulawowi a ko'ina kafin jami'an tsaro su shawo kan lamarin. Ba a samu jin ta bakin Louvre ba nan take.
Gaida Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar 'yan sandan jihar Bauchi da ke arewa maso gabashin Najeriya ta yi ƙarin haske dangane da wani rikici da ya ɓarke a unguwar Yalwa a ƙarshen makon da ya gabata. Lamarin da ya sanadin salwantar rayuka. Bayanai har ila yau sun yi nuni da cewa rikicin ba shi da nasaba da na addini ko ƙabilanci, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Abdulwahab Muhammad ya aiko mana.
Da yake jawabi ga al'ummar yankin Yalwa, kwamishinan 'yan sanda Umar Mamman Sanda ya gargadi mazauna unguwar cewa hukuma ba za ta lamunta da faruwar rikici ba. Ya yi ƙarin haske kan abin da ya haddasa rikicin.
Abin da ya faru kama daga shekaran jiya zuwa jiya, kowan ku da ya samu labari an kashe mutum biyu kuma akan abu banza saboda maganan saurayi da budurwa.
Yaro yakan yarinya yana dawa wayan mutane wanda ba mu san su ba, suka same shi suka dinga saransa da adda. To wannan abun ba daidai ba ne.
Kuma gidaje kusan guda biyar aka kona. Ba ma so ya sake faruwa. Ya faru a baya, ya faru, amma ba ma fata ya sake faruwa.
Kuma idan kuka ji wani abun da zai kawo mana tashin hankali ko rashin zaman lafiya, to ai kokari a sanar da mu.
Shi ma nasu jawabin gwamnan Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad ya ce rikicin da ke faruwa a yankin wasu ke haddasawa wanda ba 'yan gun ba ne, kuma dole ne a kamo su. Ya kuma ba da umarnin da a bude karabin ofishin 'yan sanda a wurin domin inganta tsaro a yankin.
Wannan abin da yake faruwa na gawa kwamishinan police, lalle akwai wake-wake kuma ba daga cikin nan suke ba. Dana cikin nan suke, dole mu ciro su. Amma ni na tabbata ba kawai mutum da ya zo da mashin a buge shi. Babu yadda za a samu mutum a gefe a kashe shi. Akwai wanda suke so su kawo mana husuma. Akwai wanda suke so su kawo mana wannan batanci. Idan da a ce akwai wani abu ne ya faru kafin hakan ya faru, to sai mu ga akwai dalili. To jama'a, mun mallaki hankalinmu ba. Ya kamata ku bude idanuwanku, ku bude kunnuwanku. Saboda haka duk wanda aka gani yana da hannu a ciki daga ko dan waye ne, to a fito da shi. Za mu kafa police station a wannan wuri, wanda dukiyarsu suka tabu haƙƙi ne na gwamnati. Saboda ba san su bane, za mu sa sema daga yanzu nan su duba, su kawo gudumawa na gaggawa yadda zai kasance an kawo gudumawa wa al'umma. Wanda yana da wani kawai bai san hawa ba, bai san sauka ba, an kona masa gidansa. Wani an kona masa abincinsa, na ji an tara abincinsa a gidansa. Kusan cewa na san komai abin da yake faruwa. Saboda haka mun san abin da za mu yi.
Haikin miri Alhaji Hussein Abubakar dan jikan Bauchi ya yi karatun tana tsukuwa mazauna yankin ga abin da yake cewa.
Gargaɗi na farko shine mutane dai su ga bambanci tsakanin jiya zuwa yau. Zaman lafiya ya fi zama komi. Yanzu gashi mutane sun rasa 'yancin zuwa ko'ina, suna zaune a gida. Kun ga wannan ba karamar asara ba ce. Mutum a cikin hidimominsu duk ya yi asara. Saboda kana kiran mutane su ba da haɗin kai wa jami'an tsaro zuwa gidajen da aka faɗa. Duk wanda aka ganshi yana yawo ba shi da wani uzuri, in dai ba shi cikin mutane na musamman waɗanda suke kula da lafiyar al'umma.
Wani mazaunin yankin wanda rikicin ta shafe shi ya tabbatar cewa rikicin babu addini a ciki. Mutane ne suke karkatawa zuwa addini don wata manufa.
Suna na Yahaya Bako Galadima, ina zama a unguwar Kusu da yake Yalwan Kagadama a Bauchi. Ni Krista ne. Kwanaki biyu da suka wuce kwai dan fada da yara suka.
Wannan abu kana ganin yana da fuskan addini ne ko kuma dai irin dai hargitsi na matasa ne masu zaune gari banza?
A gaskiyan shi ne abu ne da sukan fara shi a wani wuri da yawanci in ka je kai bincike za ka samu matasa ne a wurin yawansu ko wurin shaye-shayensu sukan fara. Amma sai a zo a juya shi ya zama na addini.
Ta bakin Musa Yahaya Bako Galadima kenan a dangane da rikicin da ya faru a unguwarsu. Abdulwahab Muhammad, wurin Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To, biredi wani nau'in abinci ne da galibin jama'a ke amfani da shi a duk faɗin duniya, walau masu hannu da shuni ko marasa ƙarfi. Sai dai a baya-bayan nan biredin na neman yi gagari talaka musamman a ƙasashen masu tasowa, inda a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya jama'a da dama ke kokawa da tsadarsa. Masu gidajen biredi dai sun ɗora lakin tashin farashin biredin akan yaƙin da ake yi tsakanin Ukraine da Rasha, Usaina Muhammad na dauke da ƙarin bayani daga Maiduguri.
A wannan gidan biredi da ake kira Umar Special Bread dake birnin Maiduguri, yawan masu zuwa sayan biredi sun ragu sakamakon tashin goren zabi da biredin yayi. A da dai biredi abinci ne da aka san kowane mutum zai iya saya ya ci, sai dai a yanzu jama'a na ganin cewa biredi ba abincin da talaka zai ci bane a yanzu sakamakon tsadar da biredin yayi, inda yawancin jama'a suke sauya abincin karin kumallo a gidajen su maimakon sayan biredi da safe.
Da dai biredi na naira 200 wannan irin in gidan ka karamin gida ne zai ishe ka da yara bure fas, amma yanzu gaskiya biredi yanzu na 500 ma gaskiya ba abin da zai maka. Ni kamma yanzu na dakatar da cin biredi ma saboda tsadan shi. Yanzu kawai kara tuwo muke yi in ya kwana da safe mu do mu yi dumamen mu ce mu fita. Gaskiya yanzu kan biredi ya fi karfin talaka.
Da ba da naira 60 na zan shayi da biredi, amma yanzu 150 ba zai ishe ka ba. Mu talaka in ba shayi ba to ga shayi yanzu nika sha da safe nan ga shi yanzu na nasi ya wannan ko dawa ke yanzu da flower ne yayi sada ba dawa ke naira 50 haba ina urke gwamnati su karawa company hannu masu flower so da bread so ka mu jadi Nigeria muna shan wahala.
Karin farashin dai baya wuce nasaba da tsadar kayayyakin da ake amfani da su wajen sarrafa biredin, inda kuwa wasu suke dora alhakin tsadan kayayyakin akan yakin kasar Ukraine.
Mun zo da muna sayan fulawa akan naira 20,000, sai muka ji labarin fulawa ta koma naira 25,000. To yanzu zai yiwu wannan sikelin mu ajiye shi akan wannan farahin da muke sayarwa da suga ya koma naira 27,000, yes ya zama 23,000, ADC improba naira 45,000. To farahi ya riga ya zama dole ne mu ƙara akai. To mun zo mun musu ƙarin kuɗin kuma, amma dai kasuwar tana nan ba daɗi. Akwai wanda muke sayarwa naira 600, idan har muna so mu yi mun sai da hiyo yayi bread kuma ka ce eh bread da kake sayi kana cin zaidi ne sai ka sai 1,200. To idan muka wannan abun kuma talaka ba zai iya saya ba, shi kuma ainihin bread na talaka ne. Ƙarin da akai mana ne shine muke so mu dan samu mu doda gun, amma ba wai dan daɗi ba. Ko goban nan in sassauci yazo mu ma za mu sauke.
Kowa in yazo siya sai yayi complain, wani ma sai ka ji ya ce ma zai daina siyan ma bread tun da haka ne. Fata na shine da za a daure dai ko su kamfanin ko can inda ake musu supply na flour dai a samu a sassauta abun yanda rayuwar ma dai kowa zai ji daɗin yin ta.
To ba kowa bane yake iya sayan bread, kasuwar baya tafiya sosai domin karin kuɗin da aka yi din. To karin kuɗin da aka yi din kuma don flour shi ma ya karu.
A baya dai ana iya cin bread naira 20 a ƙoshi, sai dai a yanzu labari ya sha bamban. Domin kuwa ba kowa ne zai ci biredin naira 200 ya koshi ba. Jama'a kuwa fata suke Allah ya kawo sauƙin tsadar kayayyakin abinci a ƙasa Najeriya domin kowa ya samu sauƙin rayuwa. Husaina Muhammad daga Maiduguri a Najeriya.
Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe ne da minti 18 hudu kenan na yamma da minti 18 a can birnin na Maiduguri dake Najeriya. Da ma Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 3:18 kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. kazalika a kodayaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa. Himma da kwazo kokayen mushinku, jama'a kiranmu nake bisa dajewa.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. A kwanakin baya ne ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya shirya wani taron bita tsakanin wakilan wasu jami'o'in kasar Amurka da takwarorin su na Najeriya da zamar tattaunawa akan hanyoyin bada tallafi da musayar dalibai da kuma malamai domin inganta ilimin manyan makarantu a Najeriya. Wannan taro dai ya zo ne a daidai lokacin da malaman jami'o'i a Najeriya ƙarƙashin ƙungiyar ASU ta shafe fiye da wata uku tana yajin aiki, lamarin da ya bar ɗalibai a gidajen iyayensu. Kuma akan haka na tambayi Professor Muhammad Kutayahaya, shehun malamin harkokin noma a Jami'ar Badun dake kudancin Najeriya, kuma ya mun ƙarin haske game da hanyoyin da za a bi na kawo ƙarshen matsalar shekarar yajin aikin malaman jami'o'i a kasar.
Ni na zauna da gwamnoni chairman Kai da Fami na da yace to ni sa meeting da shi da ASU na kira ugu ya mifi abokina nace ku zauna a daddale saboda yara makaranta to shine suka samu gamsuwa saboda ba kyau a ce kullun sai yaji duk abin da yake ciki a zauna a shirya a gyara to yanzu dai ana nana magana kuma ana alfahari da Professor Ibrahim Gambari saboda shi yana nan yana magana da mutane aka aka kuma muna alfahari zai taimake mu zai wannan kuma za a samu nasara yana nan yana shiga magana magana kuma yana ci gaba muyi magana shi kwanakin baya akan damuwa da muke da shi saboda bar yara a gida ba dadi ba kyau mudin da kake gani da muka je university ba batu wani strike kafa sanin mun gama masters kafa sanin mun gama phd ba wani da damuwa amma yanzu ko mutum shiga makaranta shekara bako shekara shida ba za ka ga makaranta ba dadi so nina tosai yara ina tosai iyaye ina tosai gwamnati da kudi ya zama
to sai dai kuma duk da wayannan shawarwari shehu malamin na ganin gwamnati na karkata ne wajen ba da fifiko ga wasu aikace-aikace da ba za su taimaka wajen ci gaban ilimin a ƙasa ba to ko wani irin shiri ne yake ganin bai dace ba gwamnatin ta runguma
abunda ba priority ana sa kudi an yi da bai kamata ba kamar yanzu a ce ana wani school feeding program yara ne nan suke zuwa makaranta ana fitar kudi a ce an fitar da kudi 99 billion kuma makaranta abunda makaranta suke bukata 400 billion a kawo ma wani abu ma a tallafa ma jami'o'i Allah duba wannan da idon rama kuma mun za mu magana da gwamnati ba za mu sa gwamnati su zama abun dariya ba za mu taimake su duk inda za mu ba da shawarwari za mu ba da shi insha Allah alkai
to professor wasu na ganin su kansu gwamnatocin jihohi su mai da hankali wajen kirkiro wasu makarantu sabbi alhali kuwa ba a kulawa da wayanda ake da su tun farko
batun ilimi zai kawo walwala zai kawo mu ci gaba matasa da lokacin da za mu bude Abibi University wasu suna mana dariya suka ce me zaka yi ba zaka sa shi ne ba za samu dalibai ba muka ce ai ba yau ba da Samadu Bello zai bude Ahmadu Bello University saka ce mishi ai Samadu Bello wa zaka sa awaki ne zaka sa ina zaka samu mutum yace ba ku bari zan sa awaki to yau gashi Ahmadu Bello ya zama so mu maka mana dariya ka yau ga Abibi University yanzu wanda suka yi masters a wajen nan a first degree wallahi wasu sun je America wasu sun je Malaysia direct PhD aka ba su saboda kokarin da suka yi Abibi University to yau malamin da kowa sun zama global so ba wasa wajen makarantar nan kuma alhamdulillah kasira so gaza zamu amfana yi matasa rayuwar su zai canza zamu bude yadda za su fara training kamar yanda muka gani a India a dinga kai su ture da wasu wurare haka
to a wani rahoton kuma babban bankin Najeriya ya bayyana yadda cikin watanni uku da suka gabata yan kasar suka kashe fiye da dalar Amurka miliyan 220 wajen neman ilimi a kasashen ƙetare binciken babban bankin na CBN da ya zo ne a daidai lokacin da malaman jami'an kasar suka shafe fiye da wata uku suna yajin aiki shi dai wannan bincike da CBN ta gudanar ya gano cewa a tsakanin watan Disamban bara zuwa watan Fabrairu na bana an kashe wayannan makudan biliyoyin naira zuwa kasashen waje domin neman ilimi wannan rahoto dai bai zo wa ƴan kasar da mamaki ba zalakari da yadda karatun jami'o'i a Najeriya ke tafiyar hawainiya inda dalibai ke shafe shekaru aru-aru kafin su kammala digirin farko yanzu haka dai a kokarin da gwamnatin Najeriya ke yi na ganin ta kawo karshen yajin aikin malaman jami'o a Najeriya nesan kwadugon kasar Chris Ngige ya bayyana cewa gwamnati ta ware naira biliyan 23.5 domin biyan malaman jami'o'i kuɗaɗen su da na arrears da suke bin gwamnati a inda ta ware naira biliyan 6 ga kwalejojin kimiyya da fasaha da kuma naira biliyan 4 ga kwalejojin ilimi na kasar inda jimilla ya tashi zuwa naira biliyan 33.5 sai dai a martanin ta kungiyar malaman jami'o'i ta kasa wato ASU ta ce har yanzu da sauran rana aka ba haka kuma a shiri na gaba za ku ji hirar da muka yi da wani dalibi da ya yi karatun allo a kasashen larabawa inda yake kwatanta yanda suke gudanar da karatun allo a kasashen nasu da kuma yadda ake gudanarwa a Najeriya da kuma matakan da gwamnati ya kamata ta dauka na inganta makarantun allo
kamar kasashen larabawa inda muka je muka gani kama daga Misira karyanku Tunisia Algeria ka dawo kuma Sudan ka sake dawowa ina ne zan ce Morocco yadda suke karatun allon sun maida shi na zamani amma ba irin namu ba za a je a gina makarantun allo ne ginanne da daku na da komai ga masallaci ga katon waje an rufe ga Allana Azibe da tawada yadda muke a nan Najeriya za su rubuta su wanke allo su rubuta su wanke su je su yi darasi a musu malami ya musu darasu a gaggyara a zo a sake durkusa akan Allana ana goma shi wani idan yayi saukan farko wani idan ya samu 40 20 10 sai ya je shiga makarantar zamani me yasa na kawo wannan misalin idan aka ce an mai da shi na zamani za a samu haka za a samu irin wannan tarbiya ya zai kasance ladabi ba za a samu irin wannan ba kuma yawan karatun zai ragu abinda nake tani nubawa kenan a nawar ayi yawan adadin karatun zai ragu
saboda kurewar lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga a madadin bakon namu Professor Muhammad Kutaya Haya da kuma babban jami'a da ta bada umarni Julie Leather Dresser naku baban English Pro ke cewa a huta lafiya sai wani makon
to madallah yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email
wasiƙa ta farko ta hadin gwiwa ce tace to ƴan siyasa waɗanda suka cikawa delegate aljihunsu da kuɗi don su zabe su a zaben fadda gwani muna nan muna jiran ku idan Allah ya kai mu shekarar 2023 sako daga kawo mai ruwa bajoga da Yahaya Danno Azare da Umar Abubakar Odoji Azare shi kuma Shehu Adamu Rajau cewa yayi tabbas da jam'iyyar da ta yi san rai wajen tsayar da 'yan takara a Najeriya za ta ga sakamakon da ba ta so domin dai za a iya yi mana tilas a zaben fitar da gwani amma a zaben gama gari hakan ba zai yiwu ba wasiƙa ta gaba ma ta haɗin gwiwa ce tace muna kira ga 'yan Najeriya da mu dubi cancanta a wajen zaben shugabanninmu na siyasa kama daga shugaban ƙasa gwamnoni sanatoci 'yan majalisun tarayya da na jihohi da kuma shugabannin ƙaramar hukuma da ma kansiloli Allah ya yi mana zaɓi mai kyau sako daga Alhaji Muktar mai shago da wakin basa da Muhammad Ahmed Usman Tangan Makeri shi ko Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a cewa yayi dakarun Najeriya da na kasar Chadi ya kamata ku ƙara azama sosai wajen ganin kun kawar da duk wasu 'yan ta'adda da ke a tsibirin tafkin Chadi da sauran duk wasu 'yan ta'adda da ke zama barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a a ko'ina suke domin a samu zaman lafiya wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi haba 'yan awaren ƙasar Kamaru da ke neman kafa ƙasar Ambazoniya kashe mana mutane da kuke yi a iyakokin ƙasar da Najeriya ba shi zai sa a ba ku 'yancin cin gashin kanku ba a don haka yana da kyau a gyara tun kafin sojojin Najeriya su fusata sako daga Kabiru Muhammad Ƙara ya Sokoto
yanzu kuma ga labarai a takaice
Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky na shirin gabatar da jawabi a gaban Majalisar Tarayyar Turai yau Litinin a daidai lokacin da yake neman ƙarin taimako ga Ukraine da kuma neman matsawa Russia lamba kan kawo ƙarshen mamayar da take yi. Shugaban Majalisar Tarayyar Turai Charles Michel ya faɗa a cikin wata wasiƙa gabanin wani zama na kwanaki biyu cewa Ukraine na nuna matukar jajircewa da mutunci yayin da take fuskantar takala da ta'asar Russia. An gano baraguzan jirgin da ya bata a tsaunukan kasar Nepal yau Litinin a warwatsi a gefen tsauni kuma an tabbatar da mutuwar mutane 14 daga cikin 22 da ke cikin jirgin a cewar sojoji.
To masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin ita Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatarwa da kuma Julie Leather Gresham da ta hada wannan shirin da kuka ji. Sai kuma injiniyan mu Patrick, ni Muhammad Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu.